بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan rana ta Lahadi a yau muna 22 ga watan Juma'adul Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 24 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasin mu na 18 a cikin wannan littafi na sharhu masail al-jahiliya littafin al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda babban malami fadilatu sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan ya masa sharhi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi baki daya a wannan majalisi mai albarka masjidul imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Federal Locust a nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya idan ban manta ba mun tsaya karshen mas'ala ta biyu daga cikin mas'aloli wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya saba ma mutanen jahiliya akai wanda wannan mas'alar ita ce rarrabuwa akan abin da ya shafi addini karkasuwa da rashin samun hadin kai abin da ya shafi akan abin da ya shafi addini mun ji abin da malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo na ayoyi da nasoshi da kuma sharhin da fadilatu sheikh Saleh al-Fawzan yayi Allah ya saka musu da alkhairi yau insha Allah ta'ala zamu tashi akan al-mas'alatu thalitha wato al'ada mummuna ta uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba ma mutanen jahiliya akai kamar yadda muka ji tun a muqaddimar littafin cewa sanin irin al'adu na jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma mutanen jahiliya akai yana da matukar muhimmanci ta yadda rashin sanin sa yana iya kai ka daga taimaka wajen raya wata mummunar aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karar da rayuwarsa yana fada da ita kaga kuma wannan zai jefa ka cikin halaka Allah ta'ala ya sa mu dace malam yace mas'ala ta uku ita ce i'tibaruhum anna mukhalafata waliyil amri wa adama linqiyadi lahu fadila shine suna raye cewa saba ma shugaba da rashin yi masa biyayya suna ganin cewa wannan ma wata falala ce wata jarunta ce mutun zai yi idan mai taurin kai ga shugaba da rashin tsayuwa wajen yi ma shugaba biyayya wasam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahana suna ganin ji da biyayya ga shugaba kamar kaskanci ne da wulakanci a ce ga wani shugaba guda ɗaya nan wanda shine zai fada a ji ayi mishi biyayya suna ganin cewa wannan kaskanci ne da wulakanci fa khalafahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya saba musu wa amara bis sam'i wa ta'ati lahu wan nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa aji abi in shugaba ya bada umarni sannan kuma ayi mishi nasiha an nasiha abinda take nufi nasiha ga shugaba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addinun nasiha annabi na cewa addini nasiha ce aka tambaye shi liman nasiha gawa sai ce lillahi wali malaikatihi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihi nasiha ga Allah da manzansa da mala'ikunsa da littattafan da ya saukar da kuma ga magarin mu'minai da kuma jagororin musulmai to almuhim abinda zamu dauka anin shine nasiha li a'immatil muslimin shugabannin mu'minai abinda ake so wato abinda ake nufi da yi musu nasiha na farko shine yi musu addu'a da roƙa musu Allah ya daura su akan daidai domin in sun gyaru al'umma ce ta gyaru in sun baci kuma al'umma ce ta baci saboda haka mutum baya fitowa yace Allah ya tsine mai shugaba domin Allah ya tsine masa kuma ya akwai matsala balantana ma a irin wannan lokacin da shugaban ma wanda Allah bai tsine mishi ba mai aka kare da shi balantana wanda Allah ya tsine mishi in Allah ya tsine mishi kuma ai sai ta yanda aka gani kenan to in kaga mutum yana ce Allah ka tsine mai shugaba Allah ka tsine mishi Allah ka mishi kaza kamar kai ne ka je ka shiga motar haya sai ka zauna direba ya zo ya zauna sai ga direban ba irin wanda kake so bane sai ka ce Allah ya sa muna cikin tafiya ga makanci yanzu anan makance wanda direba shi kadai zaka shafa kowa da kai gaba daya zaka shafa duk wanda ke cikin motar in direba ya makance kowa ya shiga masifa ai yanzu ba ma direba ya makance ba idan an tashi daga nan zuwa Kano ko Kaduna kowa zai iya bacci a mota amma banda direba dan kowa in yayi bacci yayi makan shi ne amma in direba yayi bacci a mota to yayi ma kowa ne kaga yayi ma kowa to kaga in ka tsine ma shugaba albarka to kai ma fa kana cikin motar nashi saboda ka tsinuwan shugaba ita ba ta tsayuwa a kansa shi kadai dole sai ta shafi wanda yake jagoranta sai ta shafi wanda yake shugabantar su daga daga cikin nasiha ma shugabanni shine ayi musu addu'a sannan kuma da kokarin suturce aibubbukan su da rashin kokarin bayyana shi a gaban mutane abinda yake ake bukata akan shugaba shine a lokacin da ga yana yin wani abu ba daidai ba aslan tsari na musulunci wajen yin wa'azi ma shugaba shine neman appointment ake yi da shi aje a tsaya a gaban sa a fada masa gaskiya ba a zuwa gaban jama'a ayi magana akan shugaba sai dai in shugaba an samu lokacin da shugabanni sun toshe kofofin gaba daya ba inda za a yi aisa zuwa gare su gaba da gaba to yanzu kuma sai a yi musu nasiha daga inda ake nasiha ta isa zuwa gare su amma nasiha babu cin mutunci a ciki nasiha babu zagi a ciki abinda ake nufi da nasiha shine a ce maka kai ba daidai ba ka gyara ba sai an ce kai dan iska bane ba sai an ce kai mutumin banza bane ba sai an ce kai fasiki bane ba sai an ce ka jira kamun Allah ba ba haka abinda ake nuna ma shugaba ko ma wani ne zaka yi mishi nasiha shine ana nuna mishi cewa fa kai kuskure a waje ka zaka gyara wannan ita ce nasiha sannan kuma daga cikin nasiha ma shugaba shine idan ya wakilta maka wani aiki wanda bai saba makarantar Qur'ani da Sunna ba a yi mishi biyayya akan haka idan ya an dauke ka aiki a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati ka cika ta aikin da aka daura maka a matsayin ka na malamin makaranta ka cika ta aikin da aka daura maka ka taimaki shugaban wajen cika da sauke nauyin da Allah ya daura masa Allah ne ya daura masa nauyi cewa dukkan daliban da suke karkashin jiharsa ko kasansa Allah ya daura masa nauyin dole ya koyar da su dole ya ilmantar da su to yanzu kai sai ya ce to shi ba zai yi a ce ya koyar da kowa ba, ba zai a ce shi gwamna ne a Bauchi ya koyar a ATBU in an zo batun karatu na boko tun da shi muka fa dauka, kuma shi ne gwamnati ma take damuwa da shi. A ce a ATBU shi ne lecturer gaba ɗaya courses ɗin da ake a medicine, shi ne lecturer a courses ɗin law gaba ɗaya, veterinary shi ne lecturer gaba ɗaya, computer shi ne lecturer gaba ɗaya, literature shi ne, kaga ba zai yi ba. Bayan ya gama wannan kuma N State University suna jiransa, bayan ya gama wannan kuma N Federal Polytechnic suna jiransa, duka in ya gama kaga ba zai yi ba. To yanzu dole yana bukatan waɗanda za su taya shi wannan aikin. Shi ne sai a ce to in ka san ka kai ka karantar, to miƙo takardunka a ɗauke ka aiki. Sai aka duba ga eh tabbas kana da qualification zaka karantar, sai aka ɗauke ka, sai aka ce to yanzu waɗannan ƴan course kaza kai ne zaka dinga musu course kaza da kaza kaza da kaza. To wannan aikin da aka ɗaura maka in ka sauke shi taimakon shugaban kai, domin in ka yi wasa kai sakaci da shi kafin a tambaye ka za a fara tambayar sa, sai in an tabbatar cewa babu sakacinsa a ciki kafin a iso kanka, tare da cewa ko da akwai sakacinsa a ciki kai din ma ba barin ka za a yi ba. Allah ya sa mu dace. Saboda haka malam ya ce to annabi ya yi umarni da cewa a dinga ji da biyayya ga shugaba, a yi mishi nasiha, wa ghallaza fi dhalika wa abda wa aada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kausasa harshe akan haka, ya maimaita, ya sake maimaitawa, ya maimaita, ya bayyana, ya yi a bayyane, ya sake maimaitawa cewa ku zama masu biyayya ma shugabanninku, kar ku zama masu zage shugabanni, kar ku zama masu taurin kai ma shugabanni, kar ku zama masu tsine ma shugabanni albarka. Imam al-Barbahari rahimahullah a cikin littafinsa Sharh Sunna yace in kaga mutum yana ma shugaba kyakkyawan addu'a, to kai masa shaidin cewa wannan ahlus sunna ne. In kaga mutum na ma shugaban mummunan addu'a, to ka tabbatar cewa wannan dan bid'a ne, wannan dan bid'a ne. Domin shi shugaba, kowane irin shugaba ne, kamar yadda zamu zo mu ji a gaba, ko da fasiki ne shi, ba ruwanka, kai abinda aka daura maka shi shine shugabanka. Don sai ka duba ga abin da ya baka na umarni, ya daidai da Qur'ani da Sunna ka kama, ya saba ma Qur'ani da Sunna, roka mishi gafara Allah ka sake mishi kayan shi, shikenan. Malam yace wa hadhihi almasailu thalathu, wayannan mas'aloli guda uku da muka ji, da ta farko da ta biyu da wannan ta uku, hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahihi, shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada guda uku nan a waje daya, abinda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih al-Bukhari, annahu qala, Annabi yace inna Allah yarda lakum thalathan, Allah ya yaldan muku da wasu abubuwa guda uku. Yace na farko an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a, ku bauta mu Allah shi shi kadai, kar ku hada shi da kowa wajen bauta. Kaga shine matsala ta farko da muka ji, cewa mutanen jahiliya suna hada Allah da wani wajen bauta. Na biyu wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, Allah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yaldan muku ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya, kar ku rarraba. Ita ce matsalan da muka wuce ta a wancan darasin. Sai na uku ita ce wannan, wa anta nasahu man wallahu Allahu amraku, duk wanda Allah ya jibantar da al'amarinsa a hannunku, al'amarinku a hannunsa, to ku zama masu nasiha a gare shi. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi, Allah ya mishi rahama. Malam yace wa lam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum, babu abin da ya jawo aka samu gibi mai girma a cikin addinin mutane da duniyar mutane, illa bi sababil ikhlali fi hadhihi thalathi aw ba'daha, face sai saboda dalili na gibi da aka samu, da sakaci da aka samu na waɗannan abubuwa guda ukun, ko kuma wani sashi daga ciki. Waɗannan abubuwa ukun, sakaci da su, shike jawo mutane matsala a rayuwansu, shike jawo mutane matsala a cikin addininsu. In aka ce na farko ana ma Allah shirka, ba za a zauna lafiya ba. Na biyu in kan mutane, kan musulmai ba a haɗe yake ba, to Allah ya faɗa mana cewa wati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum, idan ku tsaya kuna jayayya kanku ya rabu kuka fashe, Allah ya ce ƙarshe wato ainifin kwarjininku a idan makiya zai tafi, za ku koma ba ku da wani kwarjini a idan makiya. To kaga daga lokacin da ku koma makiya ba su bakwa musu kwarjini, to za su yi muku cin kashin da suka gada ma kenan. Sannan na uku kuma shine shugabanci, in ba a samu kyakkyawan shugabanci ba, ba a samu kyakkyawan biyayya ba shugabanci ba, al'umma ba za ta taɓa tafiya akan saiti ba. domin ana tafiya akan shugabanci zai zama al'umman tana tafiya ne akan murya daya, amma in aka zo ana tafiya ba shugabanci to anan za a samu matsala. Wannan shi yasa kullum ina maimaita mana ina cin abin da ya kai mu ya baro mu musamman a cikin kasar mu shine musamman ga matasa da suke kashin bayan al'umma. An koma cewa babu wani mutum guda daya la cikin shugabanni wala malamai wala dattawa ko limamai ko ƴan kasuwa ko ƴan siyasa, ba wani babba wanda ya kai a ce yayi magana a ƙasa kowa ya saurara, babu shi cikin malamai, babu shi cikin limamai, babu shi cikin ƴan kasuwa, babu shi cikin ƴan siyasa, babu shi cikin shugabanni, babu shi cikin sarakuna, ba wani wanda zai magana guda ɗaya kowa ya saurara yayi biyayya, babu. Abu ya lalace, balma hasali waɗanda za su faɗa a saurara a yi biyayyan an sa ma matasa gaba da su da ƙiyayya da su da jin cewa su ɗin maƙiyansu ne, da jin cewa su ɗin mutanen banza ne. Saboda shi ɗan Najeriya yanzu yana ganin cewa idan aka ce kai malami ne ko shugaba ne ko sarki ne kai ko ɗan siyasa ne ko ɗan kasuwa ne kai, to kai mutumin banza ne. Identity ka na zama mutumin kirki shine ka zama talaka. Haka lissafin ɗan Najeriya yake ne, zama mutumin kirki shine shi talaka, shi mutumin kirki ne, shi na Allah ne, amma duk sauran yan iska ne, duk sauran mutanen banza ne, amma shi talaka tunda bai da abin da zai ci shi mutumin kirki ne. Bayan kuma bai sallah ba, to ka taba ganin mutumin kirki ba sallah kuma? Ina ka taba samu haka? To wannan matsalan da ake samu shi yake maida mu wancan abin da jahiliya suka baro. Duk wani mai daraja da duk wani mai mutunci ba wanda ya wuce matasa su sanya shi a gaba da zagi a social media, babu shi. Babu shi, kaga wani zagin da ko ba Yahudi kai mai wannan zagin ka cuce shi. Amma za a dauki malamin da yake karantar da qala Allahu qala Rasulullah a kutuntuma masa wannan zagin. Shi yasa ina faɗa ma matasa, wallahi mu tsaya mu lura da rayuwa mu gani. Dattawan da muke gani a cikinmu matasa suke zaginsu saboda wani abun duniya da suka samu matasan ba su samu ba. Mu kalla mu ga dattawan suna ta tafiya suna bar musu duniyar. Dama matasan ba suna zagin malamin ban da dattawan, saboda malamin ya sayi babban mota, ya sayi gida mai kyau, ya sa to ya tafi ya bar maka gidan da motan da waya a duniya, duk ya tafi ya bar maka, saura kuma me? Tarbiyyarsa kuma da Qur'ani da hadisin shin ya kuma tafi da shi. Kuma galibi in aka samu wannan gibin kafin a samu mai cikewa ya maye gurbinsa yana wahala, sai dai wani ma ya zo ya gwada sa'ansa, amma a toshe gibin da wannan ya tafi ya bari abu ne mai wahala, abu ne mai wahala. Har yau da Ahlus Sunna za a faɗa maka cewa a babin tafsirin Alƙur'ani har yau jama'a suna ganin ba a maye gurbin Sheikh Jafar Mahmud Adam ba. Har yau ga malamai suna rayuwa suna tafsiri, kuma tafsiri masu ma'ana, tafsiri na Ahlus Sunna wanda zaka dauki darussa a ciki, amma mafiya yawan malaman da suke rayi irin yadda sautin Sheikh Jafar yake yawo a tafsiri, malaman da suke rayi sautin su bai yawo haka, bai yawo haka. To ire-iren waɗannan, idan muna ganin waɗannan dattawan da suke tare da mu, abin da ya wajaba a gare mu shine mu tsaya mu tatsi tarbiyyar da ke jikinsu da albarkan da Allah ya sa a rayuwarsu. Saboda malamai suna cewa albarakatu ma akabirikum, in kuna neman albarka to ana samun ta ne a wajen manya, ana samun albarka ne a wajen manya. Duk yadda ka kai ga karatunka, duk yadda ka kai ga iliminka, akwai abin da ba za ka fahimta ba a karatu, dole sai ka samu wanda ya goge a rayuwa. Akwai aya da hadisin da zaka karanta ma sai ka samu wanda ya goge a rayuwa, ka ce to ai wannan ma akwai shi a cikin Qur'ani, kai da kamar baka fahimce shi ba. Saboda haka malam yace in kaga an samu matsala to an samu matsala ne daga ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda uku, ko dai ana shirka ma Allah, ko kuma kan musulmi ya rabu, ko kuma ba kyakkyawan shugabanci. Allah ya samu dace. Malam mai sharhi yace wa min masailil jahiliya, na daga cikin matsalolin jahiliya, annahum la yakhda'una liwaliyil amri, shine ba sa sun kuyar da kai wajen yin biyayya mashugaba jagora majibincin al'amuransu. ويرون أن هذا ذلة سنة غنين چوا أي حقن كسكنچيني ولاكنچيني توزلچيني وماسية الأمير يعتبرونها فضيلة وحلية ساما مشوغبا أوجان سنة غنين كمروة فللاتي ده انتي انتي نمتين يكي ده شي شيني ساما مشوغبا يتي متين چن شوغبا تواننا ينا ده فريدوم كينا انتي نيكي ده شي ولذلك مالن يتي سبو ده حقا لا يجمعهم إمام با وني شوغبا ده كي يتترى سكر كشين شوغبان چي ولا يجمعهم أمير با وني جاغورا شوغبا ده كي يحدى سكر كشين إنواء ليا لأنهم لا يخضعون سبودا كودا أنسى شوغبانچن ما باسا يما شوغبانچن بيهيا وعندهم أنفت وكبر أبوانده كي تتريد سو جرمان كي تجيجي دا كي دا جمعن كي دا جمعن بكار بيمي بيهيا وننشيني كي تتريد سو فجاء الإسلام بمخالفتهم سيغا مسلنچي ننيازو يسابا مسو وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم النبي صلى الله عليه وسلم dizo da musulunci musulunci yayi umalni da cewa aji ayi biyayya ga wanda Allah ya jibantar da al'amuran musulmai a hannun shi lima fi zalika min almasalih saboda abin da ke tattare da haka na maslaha qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum Allah ta'ala ya ce ya ku wadanda kuka yi imani ku yi biyayya ma Allah ku yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da majibanta al'amuran cikin ku anan malamai suka ce da Allah ya zo bayani akan biyayya ma Allah sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah da ya zo bayani akan biyayya wa manzo Allah sai ya ce wa ati'ur rasul da ya zo biyayya magana akan biyayya ma shugabanni bai ce wa ati'u ulil amri ba sai ya ce wa ulil amri su ba ce wa ati'u ba domin ta'an su tana da ta yi ne da da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana in sun yi umalni da abin da ya ci karo da abin da Allah da manzon suka yi umalni da shi to sai a aje musu a gefe shi sa Allah bai ba su wato cewa a yi musu da'a mustaqillan bi nafsihi ba saboda haka su da'an su yana da ta yi ne in ya dace da umalnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rike in ya saba musu kuma aje musu kayan su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda ya mun biyayya to hakika yayi ma Allah biyayya ne wa man ya'suni faqad asa Allah wanda ya saba min to ya saba ma Allah wa man yuti'il amira faqad ata'ani duk wanda yayi biyayya ma shugaba to ya mun biyayya ne wa man ya'sil amira faqad asani wanda ku duk ya saba ma shugaba to ya saba mun ne fa amara bi ta'ati wulati al-umuri Allah sai ya umarni da cewa ayi biyayya wa shugabanni majibinta al'amuran musulmai war rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama haddada zalika fi ghairi al-ma'siya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tahdidin haka ya sanya ka'ida cewa ana yi ma shugabanni biyayya ne in ba su yi umarni da sabon Allah ba in abin da suka yi umarni da shi ba sabon Allah bane fa qala sai ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a yin biyayya ma abin halitta cikin sabawa mahalici duk wanda ya umalni da abin da yake ya saba ma Allah to ba za a yi mishi biyayya ba amma in umalnin bai saba ma Allah ba to za a rike umalnin kuma a yi biyayya wa qala sannan yana cewa inna ta'atu bil ma'ruf ana yin biyayya ne akan abin da yake sananne ne a shari'a shine in ya zama misali abinda dama shari'a ta yi umalni da shi sai shugaba ya ƙara umalni akai to yanzu ya zama umalni guda biyu kenan umalnin Allah kuma umalnin shugaba to sai ayi biyayya ko kuma ya zama cewa abin an haska a mahangar musulunci musulunci ne bai umalni da shi ba amma kuma bai hana ba kaga bai ci karo da dokar musulunci ba kenan to sai ayi biyayya kamar misali in shugaba ya ce jama'a a tashi ayi sallah kaga ai Allah ne ya umalni da ayi sallah to ne za a yi mishi biyayya amma yanzu misali sai shugaba ya bada umalni sai ce kowa ya je yayi wato katin zabe ko kuma kowa ya je yayi katin dan kasa kaga wannan dai a Qur'ani ba inda aka ce ai katin dan kasa ko to amma a qur'ani ina ne aka ce kuma kar ai katin dan kasa babu shi to yanzu anan sai ai biyayya sai ai biyayya amma in shugaba ya ce yanzu ya ci da cycle daga yau kowa in matarsa za ta fita ta sa gele sai a ce a to wannan kan ka wuce hurumin da ba naka ba ka wuce iyakanka ka tsallaka matakin da ba naka ba to wannan sai ba za a yi mishi biyayya akan haka ba Allah ya sa muna fahimta malam yace fatajibu da'atu waliyil amr fi ghairi ma'siyatillah wajibi ne ayi biyayya mashugaba akan abin da ba sabon Allah bane shi din fa idza amara bi ma'siyatin fala yuta idan yayi umarni da abin da yake sabon Allah ne ba za a yi mishi biyayya ba lakin la yukhalafu fi baqiyatil umur sai dai din anan yayi umarni da kaza sai ya gano cewa wannan abin da ya umarni da shi din sabon Allah ne to ba shi kuma zai sa a saba masa a sauran al'amura ba ina fatar mun fahimta wannan abin da yayi na cewa sabon Allah ne to shi kadai ne za a wullar masa kayan sa amma sai ya umarni guda 10 a ciki sai aka samu 8 ba sabon Allah a ciki 2 akwai sabon Allah to sai a yadda guda 2 nan sai a rike 8 din can ma'ana shine dan anan yayi umarni da sabon Allah ba shi kuma zai yi condemning duka sauran umarnin da zai yi ba har sai in ya zama duka sauran umarnin su ma an gano cewa akwai sabon Allah a cikin su la yuba'u fi hadhihi almas'alati khassatan allati fiha alma'siyah fiha ma'siyah wannan wato mas'alan da yayi umarni akai wanda akwai sabon Allah a ciki tace kadai ba a yi masa biyayya amma baqiyatul umuri fala tantaqidu bai'atuhu bi sababi zalika amma a sauran al'amura kuma mubayi'al da aka yi masa da biyayyan da za a yi masa bata warware ba saboda wai din yayi umarni da abinda me da abinda a babu kyau wala yukhalaf ba kuma a saba masa ma dama annahu 'ala al-islam matukar yana kan musulunci lima fi ta'ati wilatil umuri min ijtima'il kalima saboda abinda yake nayi biyayya ma shugaba na hada kan al'ummar musulmi in ana yin biyayya ma shugabanni to kan al'ummar musulmi zai haru wa hiqnid dima' sannan za a tsare jinanan musulmai jinin musulmi zai jinin mutane zai zama tsararren jini ne babu wanda zai zubda jinin kowa wastitbabil amni da kuma tabbatar da aminci zaman lafiya za a samu aminci da zaman lafiya domin in dai shugaba na gari ne to ba zai umarni da ta'addanci ba zai umarni da cewa kowa ya kame domin malamai suna cewa abinda ake so ga shugaba abubuwa biyu ake so ga bangaren haƙƙin mutane shine yayi kokari mutumin kirki ya huta in ya zama mutumin kirki bai huta ba to a huta daga sharrin mutumin banza abin nufi shine da yadda aka ce mutumin kirki ya huta shine ya zama cewa an samu cikakken aminci ta yadda mutanen kirki bayin Allah za su samu aminci da kwanciyar hankali kowa ya zama nagaltacce to in kowa bai zama nagaltacce ba to yayi kokari kuma mutanen banzan da suke cikin al'umma kar su cutar da nagari Allah ya sa mu fahimta saboda kowa ya zama nagaltacce abu ne mai wahala annabawa ma sun tafi duniya sun tafi sun bar duniya sun bar mutanen banza sun bar kafirai bayan sun yi iya nasu iya bakin kokarin su to amma abin da yake so shine in kowa bai zama nagari ba wanda dama hakan ba zai yi ba Allah bai tsara kowa ya zama nagartacce ba dan Allah ya faɗa cewa huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min halittan da Allah ya muku dama ya halice ku ne kashi biyu akwai mu'mini akwai kafiri to kaga ai karshen mutumin banza ko shine kafiri karshen mara kirki kenan shine kafiri domin shi kirki rashin kirkin sa ma Allah yake yi Allah ya ce ba ni da daya ce ƙarya kake kana da shi Allah ya ce in ka mutu zan tada kai ya ce wallahi ba zai yi ba to akwai rashin kirki da za ka yi ma mutum kamar yayi magana kalle shi ka ce ƙarya yake yi ai rashin kirki ya kai makura ya kai makura to abin da ake so ga shugaba kenan shine ya tsare al'umma kar mutanen banza su cutar da nagaltattun mutane to amma yanzu kaga abin takeici musamman idan lokaci yayi na siyasa zaga mutun ne yana neman gwamna ko dan majalisa ko wani abu makamancin haka amma sai ya tare waɗannan matasan ɗin saran nan a ba su sabbin addina da sababbin mashina sannan ga yawocin al'umma suna saran mutane a hakan wai campaign yake yi a hakan yana campaign ne daga su kuma matasan sun kasa gane wani abu shine amfanin ku ba yana zagayowa ne duk sanda guguwar siyasa ta zagayo idan an ci an manta da ku in ma an fadi to an manta da ku har ka zo ka tsufa ka karar da rayuwarka a banza da wufi Umar ɗan Khattab Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da ya zama khalifa sai da ya ware salari na dattawan sahabbai yace musulunci bai kyauta muku ba idan har ya cinye samaltakanku sannan ya wulakanta ku bayan kun tsufa ba yi muku adalci ba lokacin kuna samari kun tsaya ka'in da nayin duk inda aka ce hayya alal jihad za ku amsa ku mika wuya yau kuma gashi nan samaltakan ta tafi an yi shekaru 23 ana saukar da musulunci annabi ya rasu sayyidina abubakar ya zo ya yi shekaru 2 da rabi a khalifanci ya rasu Umar ɗan Khattab ya yi shekara 10 to kaga in aka ce mutum ya karbi musulunci yana shekara 40 ko 30 an kare shekaru 20 da wani abu akai ko 30 da wani abu akai ai ya zama dattijo ai shekaru sun tafi to in ya zama cewa yayi ma musulunci hidima yana shekaru 22 ko da 3 ko wani abu makamancin haka bayan ya kai 50-60 kuma musulunci yayi watsi da shi Umar ɗan Khattab ya ce ba a kyauta muku ba ba kyauta muku ba to amma kaga yanzu abin da ake yi shine wani zaka samu tun daga afa a tun daga zaben 2007 2011 2015 19 23 kullun shi yana delegate din zabe ne har yanzu bai taba motsawa gaba ba kullun shi delegate ne na jam'iyya daga wannan jam'iyyar ya fada wancan daga wannan ya fada wancan wani kuma yana makale ne a jikin mutum daya duk sanda yayi daidai campaign ya koma wata jam'iyya zai bi shi har yau kuma ya kasa yi sponsor din sai je karatu ya kasa ya bashi sana'a mai kyau ya kasa ya bashi jari mai kyau duk ya gagara ƴaƴan nasu kuma suna can suna karatu a manya-manyan kasashe suna can suna karatunsu a manya-manyan kasashe alhali su kuma a nan suna nan da wannan ɗan takarar da wannan ɗan takarar sun haɗa ƴan gida ɗaya faɗa saboda ɗan takara guda ɗaya daidai lokacin da su kuma ƴaƴansu gaba ɗaya suna can suna haɗuwa a makaranta guda sai sun gama makarantar sai ga da ɗan takaranka da ɗan takaran wannan ya haɗa ɗansa da ƴarsa aure shikenan idan sun tafi ƙasashen waje ba a hotel ɗaya suke zama ba tare suke zama tare suke shan shayi tare suke zaunawa su yi mitin kuma duk abin da ake bajeta ne ake akan kujera kai tsaye a nan jam'iyyar ni barin tsaye a nan wajen duk wanda ya ci karago ne duk ina ta faɗi bayani ba su da matsala ko kuma ana nan an haɗa ku rigima an haɗa ku faɗa kana nan kana faɗa da wanka wani gidan ma ana faɗa ana rigima mata da miji saboda tana wannan ɗan takaran shi yana wannan ɗan takaran kaga ai lamari ya lalace Allah ya kiyaye mu to saboda haka ana so shugaba ya zama yayi kokarin tsare jinanin al'umma ya kawo zaman lafiya wa insaful mazlumi min az-zalim sannan ya kwaci az-zalimi daga ya kwaci wanda aka zalunta daga hannun az-zalimi ya kwace masa haƙƙinsa wa raddul huquqi ila ashabiha in ya zama an cuci wani to ya karba masa haƙƙin sai ya maida shi zuwa ga ya da haƙoƙi zuwa ga ma'abotansa wal hukmu bainan nasi bil adl da yin hukunci tsakanin mutane da adalci hatta walau kana waliyul amri ghayra mustaqimin fi dinihi koda kuwa shugaban ya zama ba tsaye bane a cikin addininsa mutumin banza ne shi bi an kana fasikan mallan yace mai yiwa ya zama fasiki ne shi lam yasil ila al-kufri amma fasikancin nan nashi bai kai shi zuwa ga me zuwa ga kafirci ba kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace na malam yasil ila al-kufr annabi yace isma'u wa ati'u annabi yace ku yi biyayya ku ji ku yi biyayya illa an tarau kufran bawahan sai dai in kun ga kafirci karara indakum alaihi min allahi burhan wanda kuna da hujja a wajen Allah daga wajen Allah cewa fa wannan fa abin kafirci ne to ba biyayya anan kuma Allah ya sa mu na fahimta kun ga cewa gashi abinda aka umunce ku da shi innan fa kafirci ne karara to ba biyayya anan domin ko iyaye ne Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tudayhuma in sun yi maka umalni akan abinda yake na sabon Allah ne na shirka mu Allah ne to ba a yi musu biyayya akai to haka nan shugabanni fama damat ma'asiyahu ma'asihi duna kufri duna al-kufr matukar sabon da yake yi shi shugaban babu kafulci a ciki fa innahu yusma'u lahu wa yuta to anan ana jin ana sauraron shi kuma a yi masa biyayya wa fiskuhu ala nafsihi fasikancin sa kuma yana gare shi ku ba ruwanku da fasikancin shi lakin wilayatahu lakinna wilayatahu wa da'atuhu li maslahatil muslimin sai dai wato bin shi da yi mishi biyayya da jibantan duk abin da ya umarni da shi ana yi ne saboda maslahar musulmai wali haga saboda haka malam yace lamma qila li ba'dil a'imma lokacin da aka ce ma wani daga cikin shugabanni wani daga cikin jagorori magabata aka ce da shi inna fulanan fasiqun aka ce da shi kaga wani fasiki ne shi lakinnahu qawiyyu sai dai yana da ƙarfi wa inna fulanan salihun wani kuma mutumin kirki ne lakinnahu da'if sai dai yana da rauni yanzu a cikin su ayyuhuma yaslahu lil wilayati a cikin su waye fi dacewa a daura shi a shugaba wannan dai fasiki ne shi amma yana da ƙarfi wannan kuma mutumin kirki ne shi amma mai rauni to waye fi kamata da shugabanci qala sai ce al-fasiqul qawi sai ce fasiki mai ƙarfi shi yafi dacewa da shugabanci to sai ce li anna fiskahu ala nafsihi saboda laifin fasikancin sa yana gare shi ne shi wa quwwatahu lil muslimina karfin sa kuma zai amfani musulmai amma hadha salih shi ko wannan salihin fa inna salahahu li nafsihi nagartansa shi kadai zai mori nagartansa wa da'fahu yadhullu al muslimina raunin sa kuma zai cutar da musulmai eh ta ji wani fiqh kuma wannan magana ce mai ƙarfi shi wannan fasiki ne amma kuma yana da ƙarfi yana da juriya da zai iya shugabanci shi kuma wannan salihi ne amma kuma mai rauni ne shi ba zai iya ba to sai ce shi fasiki laifin fasikancinsa na gare shi ƙarfinsa kuma zai amfani musulmai shi ko mutumin kirki kirkinsa yana gare shi shi rauninsa kuma zai cutar da musulmai to anan abinda aka yi shine ka'ida ce ta fiqhu aka ce ana gabatar da maslahatul amma alal maslahatul khassa idan aka samu abubuwa guda biyu aka ce kuma dukansu maslaha ne sai dai wannan ne kadai zan mora wannan kuma al'umma gaba ɗaya za ta mora to yanzu wanda za a gabatar a gaba shine wanda al'umma za ta mora akan wanda ni kadai zan mora yawa shine taqdimul maslahatil amma al maslahatil khassa sai a gabatar da al'umma mai za ta mora to shi yanzu wannan mai karfin in ya tsaya akan shugabanci mai yuwa a samu aminci da tsire jinin musulmai da rashin zalunci da rashin kaza da kaza da duk wani abin da zai jawo tawaya ma al'umma shi zai tsayu a kai shi kuma wannan mutumin kirki ne zai yi sallah zai yi azumin litinin da alamin zai karatu alqur'ani amma a wannan bangaren bai da karfi a wannan bangaren bai da karfi yawa ba zai iya tsare mutuncin mutane ba in wani abu ya taso wanda ake bukatun shugabanci shi ba zai iya ba ba zai iya ba to yanzu sai a kaddamar da wannan fasiki mai karfin mu gane bambanci tsakanin fasiki da kafiri bambanci ne wanda yake zahiri duk fasikancin mutum in yaje gaban Allah da fasikanci yana karkashin mashi'ar Allah ne insha azabahu wa insha ghafarala in Allah ya so ya masa azaba in ya so ya yafe masa amma kafulci ne mutum ya tafi da shi gaban Allah to wannan qada'a ya wuce ke in ya tafi ba fitowa to saboda haka kaga kenan wannan yana nuna mana inda za a sama mutumin kirki mai karfi to shi yafi dacewa da shugabanci shine abinda wancan yarinyar ta fada ma wancan mutumin kirki a lokacin annabi Musa ya tace da shi ya abatista ajiru inna khairan man istaajaltal qawiyul amin mafi alkhairin wanda zaka dauke shi kwadago ka bashi kula da wani bangare shine alqawi mai karfi alamin amin tace kaga ga karfi ga nagalta kenan domin ina ta gano cewa shi qawiyun aminun ne na farko shine rijiyar da sai an taru da usba mutane 10 zuwa 20 da kafin suke iya bude rijiyar su mayar su rufe yana zuwa ya bude ya share musu dabbobin su kuma ya mayar ya rufe shi kadai kage ya zama alqawiyu kenan akwai karfi sannan alamin amintacce ne shi ta yanda lokacin da yazo ya gansu suna tsaye bai tafi kai tsaye da nufin cewa ya neme su da wani abun banza ba sai tambaye shi ce ma khatubukuma me yasa kuke tsaye anan qala ta'ala la nasqi hatta yusdira ri'a suka ce ai ba ma iya shuya shayar da dabbobin mu ne har sai wayennan masu yaruwan sun gama sun tafi to ina baban ku suka ce wa abuna shekun kabir baban mu dattijo ne ba zai iya fitowa yayin wannan aikin ba sai karba fa saqala huma ya shayar musu da dabbobin thumma tawalla ila zul ya koma karkashin inuwa ya zauna fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir to kaga annan sai ta gano ashe annabi Musa amintacce ne sannan da ya gama shayar musu da dabbobin su bai kore wasu guda 7 su can ba sai ta taro su duke da musu da kayan su a yanda yake da karfi a wannan lokacin idan yaso zai tattara dabbobin duka kuma in sun yi magana ya daka su duk wanda ya tingaro kuma ya daka shi tunda ai mun ji a baya cikin abin da ya sa ma ai cikin abin da ya sa har ya baro Misra ya gudo Madiyana shine yazo ya samu ana fada garraba fada ya mangare wannan shikenan ya fada ya mutu to kaga wannan wanda za a zo koyi daga irin tunkulin da ya ce kai ku bar fadan nan kai baka ji ne kai ana tunkulan mutun sai ya fada ya mutu to ina kuma ga an dunkula nan kai mai naushi kaga shi kuma wannan ai ba labari inda akwai abin da yafi bayan mutuwa to zai tafi to amma saboda aminci sai bai haka ba sannan malaman tarihi suka ce lokacin da tazo tace baba na na kiranka tana shiga gaba sai ya ce a tsaya ni bana ganin kaurin matar mutane bana ganin suran jikin yar mutane saboda haka abin da zai shiga baya ni ina gaba to ya za a yi kai baka san gida ba kuma kana gaba ce to duk inda za a yi kwana ki wulla mun dutse ta wajen sai ne wannan kwanan kaga aminci kenan to daga nan sai ta gano ashe annabi Musa alqawiyul amin ne to shi sai ta ce inna khairan man istaajaltal qawiyul amin to in an samu mutun ya hada abubuwa guda biyun nan ga nagalta ga karfi to shi yafi dacewa da shugabanci amma in aka zo aka samu gashi nagaltacce da rauni ga fasiki mai karfi to ba a daukan nagaltacce mai rauni dan lalata abubuwa zai lalata abubuwa ne domin shi nagaltarsa tana nan a karan kansa shi sannan kuma in aka samu nagaltacce mai rauni ya hau kan shugabanci to in ba a yi sa'a ba nagaltarsa ma lamushewa za ta yi dalili ko shine wazirai da wanda suke kewaye da shi karshe lafkewa zai iya zama irin su amma ko fasiki ne aka samu mai karfi mai iya jan ido ba za ka samu ga wani dan siyasa nan ga shugaba shi ma dai mutumin banza ne dan siyasan ma dai wannan shi ma dan balajau ne amma yana tsoron wannan saboda ya san wannan duk da sana'ar su da tsiyan su iri ɗaya ne amma wannan ya san ya wuce shi ya fi shi karfi da haka ya san cewa wannan gwamnati ne ba zai bari a cutar da mutanansa ba amma dai tare suke tsiyan amma dai yanzu tunda ya zama shugaba ya san cewa ba zai bari a cutar da mutanen shi ba to wannan shine fasiqun qawiyun kenan fasiki mai karfi to anan in an zo ba fasikancin shi za a duba ba matsayin shi za a duba wajen yi mishi biyayya to sai a duba a ga abin da yayi umarni da shi ya dace da Qur'ani da hadisi shikenan sai a kama ya saba ma Qur'ani da hadisi shikenan sai a bar mishi kayan shi sai a ji mishi kayan shi da haka malin yace fa yusma'u lahu wa yuta za a yi mishi biyayya a saurare shi a yi mishi biyayya wa in kana fasikan fi nafsihi koda kuwa a ce shi din a karan kansa fasiki ne shi bal wa in jara wa in zalam kai koda yana zalunci koda yana zaluntar mutane yana cin haƙƙin mutane ya kula rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ati kai biyayya wa in akhadha malak koda kuwa ya kwace dukiyanka wa daraba zahrak koda ya bugi bayanka ka zama mai biyayya ga shugaba kai mishi biyayya li anna fi ta'atihi aslaha maslahatun arjahu min almufsadati allati huwa alaiha domin a cikin yi masa biyayya akwai maslaha da tafi karfi tafi rinjaye sama da ballan da yake a kainta wali anna mafsadatul khuruji alaihi a'zamu min mafsadatil baqa'i ala ta'atihi wa huwa asi kuma barna da za a samu in an yi fito na fito da shi ya fi girma ta fi girma sama da ballan da za a samu in an yi mishi biyayya alhali yana sabon Allah domin laifin sabon Allah sai yana gare shi ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusukum la yadurukum man dalla idha tadaitum Allah ta'ala ya ce ya kowa da kun imani kowa ya ji da kanshi wanda ya bata batansa da yayi ba zai cutar da ku ba in kun yi imani Sayyidina Abubakar ya cewa wannan ayar da yawan mutane suna daukanta suna bata fasalan da bata dace da ita ba me yasa ya ce da yawan mutane abin da suke dauka shine Allah yana cewa ku fita rikan kowa ba ruwanka da yi ma kowa wazi ba ruwanka da yi ma kowa gyara alhali kuma ba haka take nufi ba abin da ke nufi shine in kaga mutum batacce ya bata to karka bi shi batatta ba za ta cutar da kai ba in kai kana rike da shiriya yace li anna fil khuruji alaihi safakan liddima domin a cikin yin fito na fito da shugabanni da shugaba ana iya samun zubga jini wa ikhlalan bil amni ana iya samun sakaci da wasa da aminci wa tafriqan lil kalima sannan yana iya zama silar rabuwan kan musulmi rabuwan kalmar musulmi wa ma za hasala lil ladina kharaju ala al umara'i wa ulati al umuri mimma qassahu at-tarikh malin yake cewa menene ya faru kan da waɗanda suka yi fito na fito da shugabanni cikin abin da tarihi ya bamu labari madha hasala lamma inna nazighatan min ash-shidadi fi ahad uthman radiyallahu an me ya faru ne kan a lokacin da wasu waɗanda suka samu fusga daga cikin shidad wasu ƴan tsirarun mutane waɗanda suka fusge suka koma gefe fi ahadi Uthman radiyallahu an a lokacin Uthman Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da me ya faru qamu sun tashi wa shaqqu asa ta'a suka tsaga sandar biyayya ma'ana shine suka raba kan musulmi biyayyan da ake mashi shugabanni suka raba kan mutane wa qatalu amirul mu'minin Uthman suka kashe amirul mu'minin Uthman bin Affan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru da su ma za hasala alal mu'minina minan nakasati ilal an me ya faru da mu'minai na wato kaskanci da wulakanci wanda kuma har yanzu shine abinda musulmai suke ciki har yanzu bisababil khuruji ala amilil mu'minina wa qatlihi abun da ya jawo wannan shine fito na fito da shugaban mu'minai amirul mu'minin da kuma kashe shi da akai fala yazalu almuslimuna yu'anuna minan nakisati almutawaliya walmufasid musulmai ba za su gushe ba suna wato fama da kaskanci da wulakanci mai bin juna wato da kuma barna walmufasid da barna da yawa saboda me saboda wancan kisan da aka yi ma amirul mu'minin Uthman bin Affan domin khalifa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya hau khalifanci wasu sun ce sun yi da sun bar musulunci ma saboda sun ce dama suna musulunci ne saboda annabi Muhammadu yanzu kuma ya tafi saboda haka sun fasa wasu ka ce su dai za su yi musulunci amma dai zakati ba za su bayar ba. Sayyidina Abu Bakar ya ce wallahi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yake shi, domin duk inda Allah ya ce wa aqimu salata sai ya ce wa atu zakka. Yawwa, sannan sayyidina Umar ya karba khalifanci. To a zamanin sayyidina Uthman anan ne kalubale ya fara girma, wanda karshe har aka kashe shi, tare da cewa kaga shi ma Umar ɗin Khattab kashe shi akai. Wanda ya kashe shi shine Abu Lu'lu'at al-Majusi la'natullahi alayh, shine kashe shi. Yana sallah yana jin mutane sallar asubahi a ranar Juma'a, malamai suka ce yana karanta sa'al sa'ilun bi azabin waqi', Allah ya kare da gare shi. To kaga da wa'annan suka zo suka yi fito na fito da shugaba Uthman ibn Affan, suka kashe shi. Daga nan aka fara samun matsala, daga nan ne har aka fara samun yaki tsakanin sahabbai ma. Shine ta inda aka kasu aka yi yakin Jamal, aka kasu tsakanin ga tawagar Aisha ga tawagar Ali bin Abi Talib. Su tawagar Aisha suna ganin cewa ita Aisha tana ganin ya kamata darajar Uthman, wanda annabi ya ce Allah da mala'ikunsa suna jin kunyar Uthman kuma sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya aura masa ɗaya ɗaya tare su, ya ƙara masa tare su, ya ce da muna ta uku da mun ƙara maka. Tana ganin cewa ya kamata kafin a je batun zaben wani sabon shugaba a tsaya a gano suwa sai kashe shi a hukunta su. Shi kuma sayyidina Ali yana ganin cewa abin da yafi dacewa shine a tsayi da shugabanci tukunna, ayi binciken waɗanda suka kashe shi karkashin shugabanci, sannan a musu hukunci. To kaga kai mai hankali, wannan ita ake kira da alfitnatu bainas sahaba, fitina tsakanin sahabbai, fadan mama da baba kenan. In kai ɗana gari ne wala ka zaga a cikin su, ka zo ka samu mama da baba suna fada, to zagi ɗaya mu gani, kaga babu ne zagi a cikin su. Ai sai dai kuwa ka koma gefe ka yi kallo. Eh, shi ne bayani ne, za ka kauda kai ne kawai. Baba ni naka ne, mama ni naki ne, ba wanda za ka yi matawaye a cikinsu. To wannan ita ce rigima, in ka ga rigima tsakanin sahabbai, shi yasa aka ce kufu amma shajara bainahum. In ka ji an ce an samu faɗa tsakanin sahabi kaza da kaza, to kan shiru, domin dukan suna cikin radiyallahu anhum wa radu'an. Dukan su Allah ya ce duk na ba ku aljanna, to ina ruwanka da faɗin da yake tsakaninsu. Allah kuma ya ce ya ba su aljanna. Allah ya riga ya ba su aljanna da Ali radiyallahu ta'ala anhu da Aisha, dukkaninsu 'yan aljanna ne. Kuma dukkanin wanda ya raba tsakanin ƙaunar Aisha da Aliyu kafiri ne shi. Duk wanda ya ce ya ƙaunaci Aliyu bai ƙaunar Aisha, ƙadan kafiri ne. Duk wanda ya ce ya ƙaunaci Aisha bai ƙaunar Aliyu, kafiri ne shi. Dole musulmi ya hada ya ƙaunaci Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da kuma ƙaunaci Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To daga nan ne kaga rigima ta faru kenan, yanzu an rabu. Yasa wani daga cikin sahabbai ya ce akwai wata kalma da na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kalmar ta amfani ne nan da aka yi yakin Jamal, lokacin da na so in shiga cikin tawagar Aisha, sai na tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, duk mutanen da ya zama mace ce jagoransu ba za su taɓa cin nasara ba. Duk waɗanda suka ɗauki jagorancin suka miƙa hannun mace, to ba za su kai gaci ba. Ya ce daga nan na gane fa in na shiga cikin tawagar Aisha ba za a je ko ina ba, tare da cewa matar manzon Allah ce. Amma tunda an ce wallau amrahum imra'a nakira ne, tufidul umum, ana nufin duk wata macen da ta shiga, shikenan lan korewa aka yi wannan nakira tufi siyaqin nafi tufidul umum. Saboda haka ya haka duka ita ma ta shiga ciki. To dan ita in an yaki da ta ba za a ci nasara ba, sai kuma ka shiga cikin tawagar Aliyu ku yake ta la, to sai ka koma gefe sai ka yi shiru, sai ka ce radiyallahu anhum wa radu'an, khalas. Sai ka hada suka ce rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman, sai Allah wai nan yan uwan mu ne sun riga yemu a da imani, sun riga mun imani, Allah ka gafarta mana, ka gafarta musu, shikenan abin da ke tsakanin ku. To kaga tun daga kashe Uthman kan musulmai ya fara rabuwa, shi yasa har aka iso har yanzu dubi irin kaskancin da musulunci yake ciki. tare da cewa babu wani addinin da yake da yawan population din da musulunci yake da shi, babu wani addinin da yake ƙara ci gaba ake ƙara karban sa a sassan duniya sama da yadda ake karban musulunci. Zai yi bakar wuya ka ji an ce maka wani ya fita daga musulunci, amma zai yi wahala a samu wani guda da wani bai shiga musulunci ba, zai yi wahala. Amma duk da haka duba ga irin cin kashin da ake wa musulmai, in ka kalli irin kasar mu da muke ciki a hakan fa, sai ka ce wai a wani bangaren wai mu ne masu sauki sauki, saboda muna da daman mu karanci addinin, muna da daman mu yi sallah, muna da daman mu yi ibada, mu yi kaza. Amma duka tsarin addinin mu na musulunci yana karewa ne daga masallaci sai gidan tsayayye a cikin mu, amma ma'aikatu ba tsarin musulunci bane, gwamnati ba tsarin musulunci a ciki, tare da cewa cikin gwamnati in ka duba 90% din musulmai ne a ciki. Amma ba hali ayi hukunci da qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in an zo hukunci sai dai a karanta wani sakin layi a cikin baka kaza, wani layi kaza kaza, abinda za ka karanta kenan. To kaga an sake layi, an riga an samu matsala tun daga kashe Usman, la ilaha illallah, tun daga kashe Usman. Haka wani kuma zai zauna ya ce Usman dan wuta ne shi, kai subhanallah, a ce wai annabi ya ba mu Usman ya ya kashe ya sake bashi wato ya kashe. Kaga wannan bazagin annabi ne, ka soki annabi ne, wato ya bashi ɗaya ya kashe sai ya ƙara masa ɗayan ya sake kashewa, sai kuma ya ce damuna da wata damun ƙara maka, ma'ana damuna da wata damun ƙara maka ita ma ka sake kashe ta kenan. Wannan zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, kuma duk a gama wannan kuma duk Allah bai kawo masa wayi ba har yarsu, sai dai a samu a cikin kirkirarrun littattafai waɗanda ba su da isnadi. Allah ya kiyaye. Malam yake cewa wa kadhalika fi haqqi baqiyatil wulati as-sabru ala ba'atihi, na daga cikin haƙƙin sauran shugabanni shine ayi haƙuri wajen yi musu biyayya. Wa in kana fihi mufsadatun juz'iyya, koda kuwa akwai wani bangare na barna a ciki, wanda wannan bangaren akhaffu min mafsadatil khuruji alai, yafi sauki sama da mafsada da ballan da za a samu in an yi fito na fito da shi. In ka yi haƙuri zaka cutu, amma aka yi fito na fito da shi kuma al'umman gaba ɗaya za a wargaza. Falidhalika aujaba annabi sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu, wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta yi ma shugaba biyayya, ma lam yakhruj anil islam, matakar shugaban nan bai fita daga musulunci ba. Walau kana fasikan, koda kuwa fasiki ne, walau kana zaliman, koda kuwa azzalimi ne, fa innahu yasbiru ala hadhihi almafasid aljuz'iyya, abinda ake so shine mutun yayi hakuri akan wa'innan barnan, wanda barnan wani bangare za ta shafa. Dar'an lilmafsadati alazima, saboda a tare mafsada na barna mai girma, saboda tare barna mai girma. Waltikabu akhaffi dararaini lidaf'i a'lahuma, idan aka samu barna guda biyu to a aikata mafi sauki domin a tare mafi girma. Hadha shay'un ma'ruf, wannan abu ne sananne a shari'a, ana yin iltikabu akhaffi dararai. Yanzu kaga misali, sanda aka zo aka ce a ƙasar nan an shirya zanga-zanga da mutane za su yi, kaga na'am ana cikin wahala da tsadar rayuwa, wannan ba wanda yake kokonto akan haka. To amma a wahalan da ake ciki a tsadar rayuwa da yunwa da ake zaune lafiya, zan iya zuwa kasuwa ko da ban samu yau ba gobe zan samu, sai aka zo aka ce za a yi zanga-zanga. To in aka yi zanga-zangar kuma hope din da nake da shi in ban samu yau ba gobe zan samu, kuma sai a wargaza shi, sai aka wargaza shi. To yanzu da aka yi zanga-zanga aka gama, mai ta haifar? Sai masifa. Aka kama, aka kakkama waɗanda ba suna cin zanga-zangar da ma waɗanda ba sa ci, don aka kama su, don aka kalla a cin su ga san jikinsu akwai yunwa. Ai sai kuma gwamnati ta ce tana jiran miliyan 10 daga wajen shi. Ai yana jiran ya kai su kawo bilin miliyan 10. Illa iyaka gwamnati ta yi kokari da manya-manyan kasa cikin malamai da sauran suka sa baki aka sake su. Amma dai kaga abu na farko da aka fara daukowa duk wanda aka daure shi ne fa in aka fito da shi gidansu ba sai sun mai jinya. Sai an masa jinya. To ne ka kaddara cewa da gaske ne da gidansu ana yunwa. Da zallan yunwa ne. Yanzu ya ja mana wi biyu ga yunwa ga jinyar sa. Wani a wajen an harbe shi daga na wuce da shi asibiti. Inda gaske gidansu ana yunwa ya nufa jiya ba a ci ba kenan. To ga jiya ba a ci abinci ba ne na din ma babu gashi kuma ya kwanta a asibiti. Tenzi ya za'ai. Kaga yanzu abinda ba a duba ba shine ba a duba iltikabu a kafir dararaini ba. Ya kamata a duba a ga cikin abubuwa guda biyun nan wanne ne zai fi zama maslaha, wanne ne kuma barnan sa yafi girma. Ayi hakuri a zauna ko kuma a fito ayi fito na fito. Sannan an gama fito na fito mai yuwa akwai wani dan uwanka ko makwabcinka wanda Allah ya tallafe shi ya taimake shi. Wata kil mutum uku ko hudu ko biyar sirra ta yi a bayan sa. Yana ba mu wannan na karyawa, wannan yana zuwa kaza, in ka dan stebo da mun kana iyo zuwa karbi bashi a wajen sa daga baya ka biya. Sai aka fita ga zanga zanga sai aka fasa shagon gaba daya kwashe kayan shagon. To ina zaka koma kuma gobe? Babu. Allah ya kiyaye. Saboda haka malam yace wa min qaumin kharaju ala imamihim, babu wasu mutanen da suka taba fito na fito da shugaban su, illa kanatil mafsadatu fil khuruji alayhi a'zama min al mafsadati fi sabri ala ta'atihi. Bace sai ya zama barnan da aka samu na yin fito na fito da shi tafi girma sama da barnan da za a samu idan an yi hakuri wajen yi mishi biyayya. Kaga shi yasa Allah madaukakin sarki yake yawan dannan mu yana mai ba mu hakuri. Duk abin da zamu samu a wajen shugabanni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa dama za a gamu da duk irin wayannan matsalolin manzo Allah ya faɗa mana. Ya faɗa mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen zamani za ku gamu da wasu abubuwa da ba kwa so ba daɗi. Sabai suka ce ya zamu yace to adunal haqq alladhi lakum, haƙin da aka daura muku ku ku sauke. Wa tasalunallahi alladhi alaykum tuhaddunal haqq alladhi alaykum wa tasalunallahi alladhi lakum, haƙin da yake kanku ku ku sauke. Na ku ba sauke ba ku ce Allah ka kwatan mana shikenan. To sai aka ce ma jama'a ku yi hakuri ku ce Allah ya kwatan muku. Sai suka ce kai jiran Allah ya kwatan mana mun fa dogon zango ne, balle mu fita dan ba za su gane yaran ba sai mun fita. Saboda haka bari mu fita, wannan zanga zanga ita kadai za ta kawo maslaha. Haka bari mu fita mu mu kwatan mu kanmu haƙi. To kaga wanda bai jira Allah ya kwatan masa ba shi ina ke da karfin kwacewa? Su din fa ba koyi sun fi karfin Allah bane. Wallahi ta lalace kawai Allah yake musu. Saboda ɗayan biyu ko dan su tuba su gyara ko kuma su cika mudun aurin su na laifuffukan su. Amma ba wanda zai fi karfin Allah. Wa ma kana Allahu liyujizahu min shay'in fi samawati wala fil ard, ba wani abu a sama da ƙasa da zai fi karfin Allah. Babu shi, babu shi. Duk zaluncin da shugaba zai yi a yanzu ba zai yi zaluncin da Fir'auna yi ba. Amma Allah ya gama da shi, ya tafi kamar babu shi. Namrud ya zo ya wuce kamar babu shi. Duk mai duk azzaluman shugabannin da aka yi a duniya duk sun wuce kamar babu su. Fir'auna da malaman tarihi suka ce yana da jiha, jiha zallan state yana da state guda dubu 1000 states a ƙarƙashin ƙasansa na Misira a wancan lokacin. Yana da local government kusan guda 70,000 da wani abu. Local government. To ashe idan an baka wani yanki a Najeriya 36 states da FCT ba wani abu aka baka bai. Yawan local government sun kama ba su kai yawan state ɗin Fir'auna ba. Kwata-kwata local government ɗin Najeriya guda nawa ne? 774 ne ba. 774. To menene a ciki dan an baka? Balantana wanda za a bashi wani shugabancin wata jiha mai local government guda 20 ko local government 11 ko 40 ko 8 ma. Wanda duka jihar gaba ɗaya in ka sa ma ranka cewa za kana so ka take ta ka kewaye ta gaba ɗaya 24 hours ya ishe ka ka zagaye ta duka. 24 hours ya ishe ka, kilometers nawa ne gaba ɗaya jihohin? To saboda haka zaluncin da suke yi din ba wai sun fi karfin Allah bane, ba wai kuma Allah bai lura da su bane, ba kuma wai Allah bai ankara da su bane. Allah yana sane da duk abin da ake yi. Babu kuma wani abin da zai fi karfin Allah, babu kuma wani shugaban da zai fi karfin Allah. Sai dai kawai Allah yana yin abubuwa ne guda biyu. Na farko shine su talakawa Allah yana so ya jarraba ku ku yi hakuri domin ku samu ƙarin daraja da matsayi da falala a wajen Allah. Su kuma Allah yana jan kunnen su da cewa su tuba su koma zuwa ga Allah kafin lokaci ya kure. ma shugabanci da duk abin da ake yi ai kamar yadda kai ma talaka zaka wuce haka shi ma shugaba zai wuce ai zai wuce shugabanci ai kujerar aski ce kafin ka hau wani ne ya sauka kan ka sauko wani kuma yana jiran ka saboda haka ka zo ka samu wani akai ya sauka ka hau kai ma zaka sauka ka bar wani ya hau ka wuce shikenan duk kuma za a yi a gama haka duk wannan abin da ake gaba daya nawa nawa ne yaushe yaushe ne aka zo aka yi zaben 2015 yanzu wanda suka ci zabe 2015 da shugaban kasa da gwamnoni da yan majalisu da wai dushin sun shekara 8 din su tenuwan su ya kare ya san tafi kamar ba ai ba kamar ba ai ba yanzu wannan din da aka yi nan da 2027 ne in Allah ya raya ka zaka gani kamar kyaftawan ido ne an ya wuce ya riga ya tafi ya kare ya kare saboda haka hakuri ake da juriya hakuri ake da juriya ko kana cikin daula zaka mutu ko kana talauci zaka mutu abun da ake so shine kai a karan kanka kai karka tafi da hakkin kowa in wani ya tafi da hakkinka kai wannan ganima ce a wajenka amma kai karka tafi da hakkin kowa karka tafi da hakkin kowa saboda haka shugabanni abun da ke tsakanin talaka da shugaba shine yi musu addu'a domin in kace suna lalaci sai kace Allah ka tsine musu kaman cewa kake Allah ka kara hargitsi ka kara hargitsa kasan abun da kake cewa kin kana cewa ne Allah ka kara wargaza kasan to Allah ya karbi addu'an yanzu dan Allah in kai kana da kirki sai ka tsine ma abu kuma kaga yayi albarka ai ya kamata ka tuntubi kanka anya ko Allah na karban addu'anka kai ka tsine ma abun kuma ya maka abun da kake so to me ya kai kenan ya nuna kai mutumin manzo ne addu'anka ba ta shiga kenan addu'arka ba ta shiga kenan daka abun da yake yi ma shugabanni shine fatan alheri da yi musu addu'a ba wai ana goyen bayan su akan abun da suke na barna bari la ai mun ji cewa ana musu nasiha ana yi musu gyara ana nusar da su a nuna musu cewa kaza din nan ba daidai bane abun da kuke din nan bai kamata ba ya kamata a gyara bangare kaza ya kamata a gyara bangare kaza amma zagi da tsinuwa da cin mutunci wannan bai daga cikin karantarwar musulunci musulunci bai taba koyar da haka ba musulunci bai taba koyar da haka ba ko kana karantarwa ko kana wa'azi ko kana huduba akwai wanda za a shaide shi ma shi bai zaman lafiya da shugabanni wannan ba jarumta bace saba ma karantarwar musulunci babu jarumta a cikin wannan ba jarumta asalin jarumta annabi ya faɗa mana shine yace kalimatu haqqin inda amirin batil ko auka ma qala sallallahu alaihi wasallama shine ka tsaya a gaban shugaba mutumin manza ka tsaya kai da shi gashi ga ka faɗa masa gaskiya kai da shi gashi ga ka faɗa mishi gaskiya Allah ya saka ma Farfesa Mansur Sokoto da alheri dazu da safi nake ganin wani clip din shi yayi hudu ba a Zamfara ga gwamnatin Zamfara na a gaban shi ce mai tauran ka shi dade fa in ba a dakile ta'addanci ba fa wallahi ba za ka tsira ba yace saboda kai ka jawo dan ka san da matsalolin ka san da matsalan ta'addanci kuma ka zo ka tsaya kace ma jama'a ku zabe ni ina iyawa gwamnati yana zo ne ina kallon shi kuma ya faɗa mai gaskiya shikenan an gama yake nan an gama to amma yanzu wani fa abun da yake so shine a ce gwamna kai mutumin banza ne kai mutumin kai wannan ai ba nasiha bane wannan cin mutunci ne kuma ni kullu abun da yake faɗa ma mutane shine idan yanzu ku da kuke zaune a gabana kuna saurare na kuna jira in faɗa muku abin da za ku gyara aqidar ku da ibadar ku tsakanin ku da Allah sai na tsallake ku sai na je ma wa'azi ma shugaban da watakila wa'azin nawa ma ba zai isa zuwa gare shi ba don abinda suke kallo a social media ba program bane nuna musu ake yi saboda haka in an ga wa'azin ka an ce shugaban kasa ko gwamnati ya ji tsoron Allah wayannan protocols din za su kai mishi ne ba su kai mishi ba amma kaga ran da Allah ya kawo shi masallaci ga ka gashi sai a mishi wa'azi ko kuma ran da ka isa gaban shi gashi ga ka sai a mishi wa'azi to sai na zo kukun taro a gabana sai na tsallake ku ban gaya muku abin da zai amfane ku ba sai na tsaya wa'azi ba shugabanni su ma ba su saurara ba ku kuma ba ku ji abin da zai amfane ku ba to ku wace fa'ida ku samu na zuwa gun wa'azi to amma mutane abin da suke so shine shin yazo ya zauna shi ba ya so a gyara mishi nashi ibadar ba ya so a gyara mishi tsakanin shi da Allah abin da yake so a tsine ma shugaba ya kabbara abin da yake so kenan a tsine ma shugaba ya kabbara sai ka ji an ce wai in ka ga malaman Allah ne masu faɗan gaskiya ko da za su mutu amma su faɗan gaskiya wai mai faɗan gaskiya shine mai zazzagin shugabanni a ce to wannan malami Allah kenan mai faɗan gaskiya ko da ko zai mutu mafiya yawa kuma masu wannan jara'a
da soke soken wallahi in sun tsaya gaban shugabannin ba su iya faɗa abin da suka faɗa kan minbari wallahi ba su iyawa sai ɗan kadan duk ya gama hayaniya akan minbari an je gaban shugabannin ganje yana illa boy dan kashi dadi ya sun koyar da kai to me ya kai kenan ba hai komai ba Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته